Daga murya Amurka a Washington DC. Masu sauraron mu assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci. Shirin yau da gobe ne kuke saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Akan mitoci 25 da 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a VOA Africa. Kan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Jamhuriyar Niger da suka hada da Radio Amfani da Sarauniya da kuma Niya. A can kuma sai kasar Ghana kuma za iya kama mu ta Alpha Radio. Sannan za iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Sunana Zahra Aminu Fage. A yau Talata 6 ga watan Fabrairu na shekarar 2024. Shirin yau da gobe zai leka Ghana tare da wakiliyar Muhawwa Abdul Karim Young Pioneer. Inda a yau shirin namu zai saurari ra'ayoyin mutane akan abin da ya kamata matasa su mai da hankali akai. Sannan za mu leka bangaren nishadi, baya ga haka kuma za mu leka filin girke-girken mu. Sai a gyara zama, a kasance tare da shirin yau da gobe.
Jama'a masu sauraron mu, barkanmu da sake kasancewa da ku. Kamar yadda kuka sani, ni ce taku Hawa Abdulkarim Yankwaniya wadda zan gabatar da shirin nan na yau da gobe. A yau daga nan birnin Accra, kasar Ghana. Yau shirin namu ya kumshi jin takaitacciyar tarihin Shekina Pari da irin tasiri da ya yi a rayuwar al'umma da ma yadda al'umma suka yi a nasa. Bangaren nishadi za mu saurari wakan Advergin daga nan Ghana. Sannan kuma mu shiga bangaren kwalama. Kafin dai mu shiga cikin shirin, bari mu saurari ra'ayoyin matasa akan menene ainihin abin da matasa ya kamata su kiyaye saka kansu a ciki, sannan da abin da ya kamata su mai da hankali akai.
Sunana Isa Abubakar. Abin da yafi muhimmanci a rayuwa yanzu ga matasa shine hakuri. Idan kana neman ilimi, kai hakuri. Idan sana'a kake koya, kai hakuri. Idan kana hange ma wanda zai taimaka maka, kai hakuri. Don abin da ka sa gaba, kai hakuri. Domin ita rayuwa ba samu kanta sai da hankuri. Domin wanda muke fama su bari shaye-shaye, wanda muke fama su bar wasu halayya da suka shiga, dukannin shi rashin hakuri. Sai Allah ya ba matasa hakuri, shi ma yafi muhimmanci da rayuwar matasa yanzu.
Sunana Muhammad Sani Mahmud Makeri, wanda aka fi sani da Autan Fada. Na abu mai muhimmancin da matasa yafi su mai da hankali kai shine sana'a. Zaman banza bai yi ta haka da sana'a gidan kuma ba daraja ka. Sannan abinda matasa yafi su kiyaye kansu ne game da miyagun kwayoyi da wani ayyukan banza da bai kawo alheri. Kodai ke akwai abin da ke cimin tuwa kwarya wannan zamani. Youth mun mai da zina aiki yi, ya bar ba mu ganin hasken juna. Juwayen na abubuwa ina ji shine mafi alheri gare mu, mu matasa maza da matan duka.
Sunana Maryam. So dai mafi rinjaye abin da nake ganin matasa ya kamata a ce sun mai da hankali akai shine neman ilimi, da kuma neman na kai. Neman na kai shine ka zauna ka samu abin da zai taimake ka, ka ciyar da kanka, ka ciyar da sai ka zauna wani ya dinga baka ba, inga yana kawo karayar zuciya. Sai kuma ina duba abin da matasa ya kamata su kauracewa shine shaye-shaye. Inga shaye-shaye yana kawo abubuwa da dama, ban after shaye-shaye kuma da kwai chacha, inga shi ma wanda bai da amfani ga mu.
Ina jin ni ne Siddiq Bamba. Zamanin ga abin da ya kamata matasa mu kula shine farko neman ilimi. Za mu nemi ilimin ko mu nemi albarka. Wurin su ya kamata mu nemi ilimin, sabida in ka nemi ilimin wurin mutumin kirki ba shakka kamala ka zama mutumin kirki wata rana. Hakan kaje ka nemi ilimin wurin mai tarbiyyan banza zai impact cikin jikinka. Shi yasa abin da kuma kamata kuma matasa kuma mu guje shi yanzu shine zama base. Mu daina zama base. Ina zama base na bai da wani alkhairi. Daga zama base in ka samu base na kuma mutanen banza, una ke fara gura da yara kan da ke shaye-shaye. Sabida mafi yawan shaye-shaye baka kana cikin dakinka mutum ka koyi shaye-shaye da sport. Ina ji abubuwan da kuma ta mu dunga bari. Inda ka zauna base ma ka duba, inda kuma ta ka zauna base mutanen kirki an kana wurin babu shakka inda kai wani amma sun ce ka bari
sunana sa'ada abinda youth musu focus kai fa shine neman ilimi da koyan skills don yau ba kowa ke da ilimi rabi ewa an sa school makaranta ma ba ilimi to ba shike gwada yi drop out from school a zauna gida ba komi ana zaman banza ba non a je a nemi aiki ana yi at the end ka kare ka qualify kai ma kai ka je ka buda aikin kanka kana yi sannan abin gwada bai kamata focus kai ne shiri shaye shaye don abubuwan da muka fadin ga duka in ka sa shaye shaye ciki baka samu wannan energy nan ka je ka nemi ilimin nan ko skills nan da zai help rayuwanka
to bayan mun saurari bayanan matasan bari mu shiga fage inda zamu tattauna da Sheikh Ali Abubakar na fare da kansa zai ba mu tarihin sa
assalamu alaikum Sheikh da wa nake magana
wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh ya sunana Ali Abubakar na fare nini CEO ko ci gaban kungiyar da mai suna The Light Foundation kuma ina cikin limamai a garin Jayo cikin East Legon Central Mosque na cikin limamai da suke gabatar da ayyukan addini yanzu haka na bada shekara 50 da baya kuma ni masake ne ina da haifuwa yara da aure da haifuwa yara biyar maza uku mata biyar a garin Tamal aka haife ni na yi makaranta na Ambariya kuma cikin Ambariya na yi Arabiya kuma na yi Ingiliziya to amma Arabiya ne kuma ya fi karfi na yi karatu daga university daga Islamic University daga Niger wurin na kare 1998 na gama sannan kuma cikin kungiyar ga Light Foundation an kafa shi ya 99 amma mun register 2005 daga wannan lokacin na amma ne a kaina ne almajiri ne kuma na fara rayuwa ta business cikin kwangila construction ina gine-gine ina aiki da African Muslim Agency da ina cikin contractors su masu gina rijiyoyi da masallatai da sauransu a wurin na samu capital sannan kuma ya 2006 na shiga aikin mining shi yasa aikin mining na yi aikin mining har yanzu
hakan zinariya
je tona zinariya har ma ina da export license daga Jagoran Company na Pari Company Limited. So dai wa mutane basu san background na da ilimin batun sana'an da nake yin ana ga aikin NGO na mutane da yawa sun sanni da shi to amma a ce kaman masu taimaka ma Light Foundation kungiyar Light Foundation na yin ce kaman cikin dari kashi 60 yana fito daga na Pari Company Limited. Shi yasa ko
wannan company kadai kake da shi ko akwai wasu
da mun fara dai daga construction da company yayi girma muka yi shi limited liability har muna da export gold export licensing da ma muna yin kan hanya ba mu yin wani abu da abinda yake
kare
da
bin hanyar da ta dace hanyar doka
hanyar doka muke bi muna yin harkan mu license da muke yin muna da permission daga mineral commission muke samu kuma minister of land and natural resources suke ba mu license muke operate
mutane nawa ke aiki karkashin
alhamdulillah a cikin kungiyar ga yanzu haka muna da mutane kaman 10-15 kuma amma volunteers dai ba ya kidaye su harkar NGO na Go Life Foundation ya kasance muna kowane region a cikin Ghana ga muna aiki da pastors da limamai ke sa cikin kungiyar mu muna karfafa zaman lafiya muna karfafa kan alakan mu da wadanda basu zama musulmai kan da za a yi masu fada aje a cikin limamai da sarakuna kan da za a doci a cikin community inda na pastors kan da za a doci irin darajar da Allah ya ba su kuma suna da minbarin da suke yi ma mutane magana yaya za su yi su doci Bible su yi ma mutane gargari she su ji in wani bala'i ya zo bai san wani musulmi ne ko wani bai zama musulmi bane kuma ciwo ya zo kamar irin corona da
idan na fahimce ka kungiya ne da ke zaman kanta idan misali wani abu ya samu jama'a za su zo su haɗa kai da limamai har da ma ɗan krista pastoci ko yanda za a yi
a temu kenan a cikin fadin gane dukka muna shiga ko ina sannan muna kula da mata marayu muna tallafa ma masu yaran da ba su da shi, batun schools yayi musu wuya.
Amma zan so mu koma baya kuma in duba karatunka arabiya. Naka kai arabiya.
Alhamdulillah ina da dai degree da nayi kandana na arabiya, sannan kuma na yi shekara uku daga Institute of Languages da na kare degree ce ina so in gina karatu na kan turanci da mai gane ga kamin kayya cikin kai kawunka na business, sannan kuma da na NGO ya fi kana da turanci kuma kai ne CEO kuma kai ne imam. In ka duba ma cikin limamin da nake khutuba, in ka zo ka ga ina yin da halshe uku Hausan nan da nake dabara da shi, ina yin halshen Hausa in fassara da Larabanci, sannan kuma yi turanci saboda duk wanda yake saurare ya kuma ya samu ya ci amfani. Shi sa rayuwa na duka da na tashi daga Tamale 98 na zauna Accra. Shi sa yara na duka na haife su, na yi aure daga Accra, yara na duka daga Accra, kuma aikin NGO ga daga Accra muka kafa shi, sannan kuma yanzu shekara na 2024 muna so Volta Region da wa muna so mu bude office bi wurin na she cikin gane mu samu office fudu kan da zamu yi mutallafa ma al'umma. Shari'a nayi a fangaren degree nayi shari'a da halsin Larabanci.
Za mu dakata anan domin mu saurari wakan nan na wani matashi mai suna Adi Virgin, wanda yayi wa wakar suna Sanadi. Wannan wakan yana zuwa ga duk wasu masoya da suka gina soyayyar su kan gaskiya. Domin samun masoyi na gaskiya a wannan zamanin akwai wahala.
Kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a cikin shirin yau da gobe.
Shin ko ka san zaka iya yin tasiri a rayuwar wani, ko ta kanka za ka iya cimma nasarar tallafawa marasa galihu? Sheikh Ali na fara zai mana bayani irin tasiri da ya yi a rayuwar al'umma ta hanyar gidauniyarsa mai suna Light Foundation, wato haske ko fitila.
Wani irin tasiri kai a cikin rayuwa?
Ban mu yi mun yi komi a bangaren ruwan sha. Mun je kayuka har bintire tudu, wannan bintire na kake Tamale kake Gushago, wannan Gushago na kai kaman 2 hours.
Awa nawa zai dauki, kilometer nawa ne daga nan Accra zuwa wannan wuraren da kake fadi?
Kuta kai 20 hours.
Awa 20
tukuna
wurin kun tafi?
Mun tai wurin na mun tallafa ma al'umma yandi da kayuka da kayukan konkon banga duka mun shiga a cikin Volta Region. Ina gani kauyuka ba su da iyaka. Mun je wurin na mun tallafa ma mutane, kuma mun yi partnership daga Ghana Health Service. Yanzu Ghana Health Service da
hukumar lafiyan Ghana
mu da su mun yi partnership. Wuraren da ma ba su iya ma sun shiga, mun je wurin na balle ma a ce Muslim Community zangoninmu to sai su nemi Life Foundation mu shiga wurin nan mu da su sakonnin da muke da shi in batun karfafa lafiyar mutum ma mun fada addini kan da abin shi kaga mutane suna kamun abin message da muke da shi yana yaduwa mutane suna karba 2013 a cikin watan September mu da HFI 360 su USAID mun yi mun train limamai 1,060 kanda za a yi batun hand washing batun household toileting da karfafa
tsaftacewan jiki da
yaya za mu yi mun yi research yaya za a yi limamai a matsayin sunan limamai masu fadi aji yaya za su doki mimbarinsu su farka da al'umma a cikin Bible a cikin kuma Al-Qur'ani muna cikin partnership mun kaga kamar World Vision Ghana sun zama kungiya na Kirista amma suna partnership da mu last year mun yi mun produce musu sermon guide na mun yi research Al-Qur'ani kan da yi batun karfafa zaman lafiya da tsafta da sauransu duka ayoyin Qur'anin da ya gwada da hadisai Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da kan da za a yi limami in ka doki wannan searching ba lalle ke ayoyin duka mun gwada reference da hadisai na duka saboda mutane kaga limamin ya hawo al-minbari yayi magana ya gaya mu sanadiyan sakayen wannan a garin Gushago limamai da kansu da wurin in ka je karga akwai wurin da ake zuba shara an zo limami da pastor duka anzo an yi baki guda aka share wurin aka maida wurin
sanadiyan wato gidauniyanka
wannan taimakon she aka zo aka maida wurin na wurin wasan yara in ka zo da kaga wurin na da kan da yake da kan da muka yi musu har ma wannan wani lokaci kamar ranan for World Toilet Day samaruna sun fito ta bangaren na suna shara she MPin su zai wuce da mota ya gani kowa yana ta shara ana buga kalangu ana murna ana aiki she zai tambaye su ina kuka abinga wai tunda yake bai taba ya ga samaruna suna aiki haka ashe abinda muka zo muka karantar da suna yana da tasiri har MPin da kansa ya shiga mota ya kawo musu 5,000 Ghana cedis away to say ruwa kamar $500 ko kuwa $450
a bangaren ilimi fa
kamar last year makosu makarantun da muka gani ya lalace muka zana report ni da kaina na tashi na je Riyadh na samu wami sai magana da su kamar ga kasan Ghana akwai wasu makarantayya muna so suna need abinga mu renovating su jara a painting su a sa ceiling a yi abinga wami suka bada tallafawa muka yi matarakeya guda 10 kuma muka basu kuma kayan makaranta
kayan koyon karatu
daga Accra ga da kuma da Tamale fudu na makaranta ya fudu
Accra
da Shida
daga
Tudu
arewacin Ghana
wai sannan kuma muna da tailoring shop da muke koya mamata bayan ka gama ko shekara guda an baka machine
kungiyan ku ya bada machine
free of charge da kayan aiki kai ma ka je ka bude na kuma haka muna da fili daga sunan Light for kamar 20 acres muna so mu gina kan da za a yi ta bangaren mata the skill development sannan kuma da maza wadanda kan da za a yi domin mutum kana gwada mishi aiki kuma sana'a yana da abin yi ke kaga kaman ya taimaka kaman yanzu watan da ya wuce ga cikin December Qatar Charity sun zo sun gan mu suka ce kaman mu ba su marayu yanzu da muke yi waga kuma marayu guda 100 muka thank you muka basu yanzu haka da shekarun jiya na je Tudu na ziyarce da yi ziyara na bangaren office mu daga Tudu na Ghana na Tamale an kuma tara kaman files ya kai 70 zan doki shi kuma an kai ma Qatar Charity ina gan cikin shekaran da marayu a sanadiyan mu mun samu kaman 200 da za a yi a taimaka musu sannan kuma muna da zana report wannan marajun ya akwai iyayensu kan da za a yi su ma a ba su gudunmuwa kan da za a yi rayuwa a tallafa ma waɗanda ba su da shi
wanda mazansu suka mutu suka ba su
haka nane a nan inda zan wannan taimako ba za mu iya mu yi shi mu kadai ba akwai partners
da ke tallafa
da sun ga aiki mai kyau UNICEF suna ciki sannan Global community su ma USA bangare suna taimaka muna sannan kuma UNDP mu da su an zo an ce kaman garin ga plastic waste mutane kaman yanzu
haka da muna yusin za a rufe abinci a ce ganyen itake ake use yanzu haka plastic waste da aka yi adare ce ka ganya to gotes ce yana cause muna flooding yaya za a yi a samu alternative shi yasa UNDP sun ba mu aiki muna yi sannan kuma HFI 360 su ma sun taimaka muna anan zan taimaka zan gode ma Salam Charity mu da su mun yi collaboration kara biyu ko zuwa uku mun gina rijiyoyi sama da 60 inda muka yi a cikin mutanen da suke bukatar ruwa mun kai musu tallafawa yanzu da muke akwai wadansu individuals daga UK da sauransu sai su contact mu a ce gari kaza ku je ku taimaka musu banda aiki na cikin ayyukan da muke yin a cikin Ramadan muna kan yin food package ga mu yi kaya abinci ga mai da shinkafa da sauransu sai mu kai ma family gaba daya muna yi
muna
partnership da
tasirin da jama'a suka yi a cikin rayuwarka
ni alhamdulillah ina gani a rayuwa na alhamdulillah jama'a sun yi balle ma iyaye na ina duba da zan je karatu farko na je karatu daga Mauritania mana ta doci kasanta ta sayar tace karbi kudin ga kate ka nemi ilimi shi na tashi daga nan ga dama lokacin banda passport shi na yi passport nake ba ma vege na shi ba by road ne ta halbu kasan Mauritania
by road
shi yasa a cikin tafiya kana gani mutane da dama ka zo kudin kama ya kare kaga al'umma albarka cikin musulunci ana tallafa maka shi yasa wadannan cikin tafiyan na samu hankali abinda ya sa ma da na samu hanya na yi karatu nace insha Allah zan kafa kungiyan da zan tallafa ma al'umma
to madalla da fatan dai kuna jin dadin shirin kafin mu karkare shirin namu zamu leka zauren girke-girken mu
wayo Allah tuwo
shiga madafa yau a madafan mu muna tare da Faila Abdulrazak wato shahararren mai dafa abinci ne a nan Ghana kuma wadda ta dafa abinci ba dare ba rana na tsawon kwana 10 domin shiga cikin kundin tarihi na Guinness World Record zamu gani ko yau me za ta dafa muna
wani abinci zaki muna yau
yau zan yi muku tubani
yake yin tubani
yes tubani ni recipe na zan baka so with tubani ka iya ka bidi beans yake wake ka bidi bambaran beans yake ana kira bambaran beans ko
manya
beans nan round nan wake nan ka grinding shi into powder
to ka nika shi ya zama powder
yes ka nika bambaran beans nan kuwa shi kuma ya zama powder
ka nika shi manyan wake nan shi ma ya zama powder
so shika sieve
ka san ka din
then ka diba wake nan ka dan da manyan nan ka dan duka powder shi nan ka gama
okay ka dibi wan ka dan manyan nan
yes.
wake kananan nan da kan nika nan
yes.
ka gama
yes mm-hmm. they are all very good proteins mm-hmm. so shika gama ka sa tankwa ka dan in kana da wani specific herbal spices natural spices ka iya ka gama
yaje
wuta ka dan ka da wanda ke kike cin gida ka feel kaman dai yana da kyau ya baka
okay ina fahimci nan kayan yajin da ke kika fi so
yake
gidan ke kike kisa
period ka sa ka dan cike shika sa ruwa ka dan da ka sa ruwa ka dan na ka mix in kana da hand mixer she formal ne for catering yeah easy ya baka amma an baka da hand mixer nan kaya ka doki abinda muke doki muna yin
TZ
Muchia kaya ka doki ka sa kafanka ka mika
buga kamar yadda ake buga kose
that is it
ke ya kamata yi laushi
yayi danko so ka buga but in ka buga aka nan na in the smart way in the modern way kaya ka bidi raba white raban da muke tuwo da shin na kaya ka bidi wannan roba she ka diba quantity ka dan sa shi ke ka daure but before ka diba nan doki ha spoon kadiba kadan kasa kadan taste ne ke me so tankwa dewa ka kara tankwa dewa ke me so
gishiri
dewa kasa gishirin ka dewa yanda na fadi nan your spices naturally kaya kasa kitas cool boys wannan sa so in ka daure before then and now ya fi kana da silver akwai ruwa cikin shi kadan sa kan wuta she ka samu wani leaves
ganye
sanye ka dibiya inside
ruwan da ta girka ruwan zafi
sannan you understand leaves nan zai bari abubuwan da ka daure nan it will not have a direct contact with saucepan
ruwan nan da kasan silver
that is it so ka dibiya kan juna shika yi fatanka low heat kadan not much not plenty nka dibiya duka kan juna then you cover it so when you cover it for some time let's say maybe 15 to 20 minutes depending on the quantity shika yayi kadan ka suka bude nka bude ka gan kaman da inda time da ka zaka sa she na ruwa ruwa yanzu ya zo ya gama ya gamu ya mashe ka kara kaman 5 minutes to it to be sure that chicken shin nan
ya
nuna da kyau shika doki guda ko ka off
wutanka
wutanka and I am sure at that time even with baka samu ruwa cikin da yawa ma kuma so you don't even need to pour the water so shika chire ka doki plate kan yin yanka shi da kyau no this time muna modern world ne wannan time na miji na mijin ka na hall aka dai yanka shi wani siya ka je ka aje no yanka shi life yana ciki
ka shi da tsari yayi kyau kaman
shapes ka ba tubani nan shapes she now in ka kare wannan side of the tubani kan yanka shi irin shapes nan you can eat it with any choice of your proteins
ko wani rabi kai ka ci
wele fish beef chicken whatever now kaya kachi shi da stew kaya kachi da shito but it is best eating with the one nan kulikulism
yari yaji
yaji muna da sogum yes muna da sogum muna da all those kinds of
yaji na ni kaya yaji
yes to eat with it and then you'll be fine in kana so kaje typical local to kaya kaje side and using a shea butter for it and
America,
then she wouldn't and you have a total healthy meal to take with the shea butter
da gore sosai
ya sunan ki sunana madam saada
madam saada so yau me za a dafa muna
okay na mun dafa simple jollof rice da maybe in kaman na fito program na sunday wani abin dafa mai gida na dai da yara na dai mu yi sami so dai mu ci duo is simple but is delicious
so me da me mutun ya kamata ya nemi sannan ya yi wanga simple jollof
okay simple jollof rice na muna need any rice at all shinkafa tin tomatoes mackerel albasa amu maggi carrots and green pepper
mackerel hausa ana kiran shi kifin gongoni ko ba haka ba
yes
to na ake fara
okay farko dai mun yanka albasa mu amu mu carrots mu green pepper mu da shi mu daka tanko mu okay shi mu girka mai mu muka girka mai na farko shi mu soya albasa mu shi mu kara amu mu soya
amu wato tomatoes kin
yes tomatoes shi mu soya tomatoes na muka soya tomatoes na shi mu kawo tin tomatoes na mu kara
mu soya shi ya ka minute na
let's say like 2 minutes dey dey na rike don dey kadan dey da mu da fadin do yanzu gona one of the wake mu kare shi mu sa tankon da muka daka green one din muka soya shi mal for like 2 minutes then we just add our macro muka add macro yes shi mu kare magi nan ciki isa muka kare magi nan ciki muka kare shi mu zuba carrots mu da green pepper mu so for 5 minutes there shi mu kare ruwa muka kare ruwa shi mu add gishiri ki sage shi shi mu bari shi yayi tafasa in yayi tafasa shi mu sa shinkafa mu marufi so let's leave it like 25 minutes lokacin na jana doki yara na wasu wanka kamin mu zo no food is ready to serve
food is ready to serve wannan ake kira
simple jollof
To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin a wannan lokaci a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma wakiliyar mu a Ghana Hauwa Abdulkarim Yankwaniya da wadda ta daidaita mana sauti wato Julie Lagos-Gresham da dukkanin abokan aiki da suka ba da gudunmawa a cikin wannan shirin Ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku ku huta lafiya
Yo, 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 yo share.